Sashin Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashinhausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na dauke da rahoton tallafi kan koyarwa da hukumar ilimi da al'adu ta Bawa jihar Bauchi a jamhuriyar Niger. Kuma rahoto muke da shi na raba magungunan zazzabin cizon sauro daga jihar Borno. Kuma shawarwari mutane ke bayarwa na hanyoyin gamawa da ta'addanci. Muna da shirin a daina shan kwaya da Binta S Yaro ke shiryawa daga Washington. Babangida Jibrin zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya, inda za mu kammala da shirinmu na ƙarshe, sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko za mu fara da labarin duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. Mai karantawa Aisha Tusile. A yau Litinin, 'yan jam'iyyar Democrat a nan Amurka za su kaddamar da babban taron jam'iyyar na kwanaki hudu da za a gudanar ta yanar gizo, yayin da masu gabatar da jawabi za su kasance a warwatse a fadin kasar da nufin taimakawa tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden samun nasarar kada shugaba Donald Trump a zaben na watan Nuwamba. Fitattun 'yan Democrats, ciki har da tsofaffin shugabannin Amurka Barack Obama da Bill Clinton da 'yar takarar jam'iyyar a shekara ta 2016 Hillary Clinton, za su yi jawabi akan cancantar dan takarar mai shekara 77 Biden da mataimakiyarsa Senator mai wakiltar California Kamala Harris, mace ta farko baƙar fata kuma ta farko 'yar kudancin Asiya ba Amurkiya da babbar jam'iyyar ta tsaye da ita takara a wannan mataki. Wannan zai kasance babban taron siyasa na farko da Amurka suka taba gani da zai gudana a yanar gizo ba tare da taron magoya baya a jam'iyyun Democrat da Republicans suna wasa gwanayensu ko suka ba. Biden zai yi jawabin amincewa da tsayawa takarar shugabancin kasar karkashin tutar Democrat a jiharsa ta Delaware ba tare da taro ba, sai ma'aikatansa da masu bashi shawara akan siyasa. Kwamitin sa ido da bincike da jam'iyyar Democrat ke jagoranta a majalisar wakilai ya gayyaci shugaban hukumar aikawa da sakonni Postmaster General ya bada bahasi a ƙarshen watan nan a wani zaman gaggawa da aka kira dangane da matsalar da ake samu wajen aikawa da wasiƙu da ake zargin cewa yana rage ƙarfin aikin hukumar ne da nufin taimakawa shugaba Donald Trump sake cin zaɓe. Trump ya kare shugaba Lois DeJoy, wani attajiri da ke ba wa jam'iyyar Republican gudumawa, wanda ya aiwatar da matakai da suka rage kashe kuɗi da ya haifar da damuwa akan aikawa da wasiƙu, musamman ma dangane da kaɗa ƙuri'u a zaben na 3 ga watan Nuwamba ta hanyar aikawa da sakonni. Jihohi 9 cikin 50 na Amurka suna shirin kaɗa ƙuri'unsu ne a zaben na watan Nuwamba ta hanyar aikawa da wasiƙu. Daga cikinsu har da jihohi 5 da suka shafe shekara da shekaru suna gudanar da zabensu ta wannan hanya. Miliyoyin mutane a waɗansu jihohin za su iya kaɗa ƙuri'unsu ta hanyar aikawa da wasiƙu, ko da yake a jihohi 7 tilas ne mutum ya bada ƙwaƙwarar hujja da za ta sa ya yi zaɓe ta hanyar aikawa da wasiƙu, kamar idan ta kama baya gida a ranar zaɓe. Akalla masu zanga-zanga 100,000 ne suka fito a jiya Lahadi, kwana na 9 a jere a ƙasar Belarus, don kin amincewa da sakamakon zaɓe da ake takaddama a kai da ya ba shugaban ƙasar da ya daɗe yana mulki Alexander Lukashenko nasarar zarcewa akan mulki. An yi kiyasin cewa mutane 100,000 ne zuwa 200,000 suka fito wannan tattaki na neman ƴanci, wanda 'yar takara adawa Svetlana Tikhanovskaya ta kira. Da yake wa gangamin jawabi, Lukashenko ya musanta zargin da ake na magudi a zaben, kuma ya zargi sa hannun ƙasar ƙetare da tunzura tarzoma ta tsawon kwanaki. Ya ƙara da zargin NATO da tara makamai a iyakar ƙasar. Jami'an tsaro a ƙasar Somalia sun gwamza faɗa da mahara na tsawon sama da sa'o'i 4 a jiya Lahadi, wanda ya kawo ƙarshen hari da mamaye otel ɗin da ke gabar ruwa. Ismaila Mukhtar, kakakin ma'aikatar yaɗa labarai, ya faɗi cewa mutum 11 ne aka kashe da ya haɗa da jami'in tsaro ɗaya. Ma'aikatan motar ɗaukar marasa lafiya sun ce sun ɗauki kusan mutum 30 da suka ji raunuka. jami'ai da waɗanda abin ya faru a ganin idansu sun bayyana wa VOA cewa dab da karfe 6 na yammacin ne dan kunar bakin wake a cikin mota ya tada bomb a kofar fitaccen otel din Elite Lido da ke bakin teku a Mogadishu. Jin kadan sai yan bindiga hudu suka farma otel din. An harbe kuma aka kashe dukkan maharan hudu a cewar Muktar. Shugaban kasar Malawi Lazarus Chakwera ya sanar da shirin gwamnatinsa na sake bude makarantu a farkon watan Satumba duk da karuwar COVID-19 a kasar. A cikin jawabinsa ga kasar da ya saba yi duk mako, Chakwera ya ce an yanke shawarar bude makarantun ne saboda nasara da Malawi ke samu a yaki da COVID-19. Ya ce duk da cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar ya haura 5,000, kaso 5 ne suka yi fama da rashin lafiya har aka kwantar da su a asibiti. Ko a cikin jami'an jinya 389 waɗanda suka kamu da cutar, mutum ɗaya ne muka rasa, sauran sun samu sauki. Bayanin da kwamitin karta kwana kan COVID-19 yake bayarwa duk rana ya nuna kusan rabin waɗanda suka kamu da cutar sun warke. Wani ruwan sama da ba a saba gani ba da bazara ya haifar da walkiya da barbashin wuta da safiyar jiya Lahadi a arewacin California, wanda ya tada gobarar daji da ya tilasta wa ɗaruruwan mutane barin gidajensu a arewacin Los Angeles.
Labarin duniya aka saurara daga Washington cikin shiri na musamman na muryar Amurka daga Abuja. Asusun ilimi da al'adu na Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ya bada tallafin na'urorin koyarwa 2,600 ga gwamnatin jihar Bauchi don bunƙasa musamman ilimin mata ta ɓangaren yaƙi da jahilci. An yi kiyasin akwai sama da mutum miliyan 1 da ba a yaƙi jahilci ba a jihar. Abdulwahab Gareka.
Babban jami'in asusun a Najeriya Musallamin Show shine ya mika na'urorin ga gwamnatin jihar Bauchi Senator Bala Abdulkadir Muhammad. Professor Safiya Muhammad ita ce jami'a mai kula da shirin yaƙi da jahilci na asusun.
Waɗanda suke samun matsaloli a cikin wasu darussa kamar da kimiyya da sauransu duk shine aka hada nan don su sami. Wannan shine zai taimaka musu su koyi abinda curriculum yace su koya yadda ya kamata don su jarabawa su. Za su zauna in ko a gindin itace ko a cikin gidajensu ba lalle a cikin aji ba, sai aka samu yaro ko da wani irin rashin fahimta yake da shi zai gane ya ci jarabawansa.
Kwanan Bauchi Abdulkadir Bala Muhammad ya bayyana godiyarsa dangane da tallafin da jihar ta samu da zai taimaka mata wajen rage yawan masu jahilci.
Muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala, muna gode wa Majalisar Ɗinkin Duniya wato ɓangaren ilimi da adun gargajiya da kuma kimiyya wato UNESCO wanda suka kawo mana wannan tallafi ko muka haɗin gwiwa tsakaninmu wanda ake koyar da yaƙi da jahilci wa mata musamman ma manya wanda ba su samu daman sun yi makaranta na zamani ba. Kuma an kawo wannan saboda ya kasance ba sai an je aji an zauna ba, ta hanyar talabijin da radio mata za su koyi rubutu da karatu.
Daga bisani na zanta da wata malama da kuma ɗaliba kan yadda za su yi amfani da na'urar.
Sunana Zainab Umar. Sun riga da sun dora mu akan yadda za mu rinka bi muna duba yanayin yadda waɗannan na'urori suke tafiya a hannun ɗalibai. Idan da ne matsala mu je mu duba musu, wanda sun zaunar da mu sun mana training na sati biyu su waɗannan jami'an UNESCO.
Wannan abu za ku tafiyar da shi ta hanyar radio mai hoto ne. Kaman yaya za ki zana ne ki bude musu ko kuma dai yaya zaki tafiyar da wannan koyarwa?
Zan zauna ne in bude musu kowa in gwada masa inda karatun yake, sa'annan mu ci gaba da karatun suna yi suna bi a gidajensu, da sa'annan kuma sai in ci gaba da zagawa ina duba yanayin yadda waɗannan karatun nasu yake tafiya. Wanda take da matsala kamar wanda na ce goge zan iya tura mata nawa. Yawa, wanda kuma darasin da bata gane ba ko kuma na ce a goge shi ma zan iya tura mata, wanda bata gane ba kuma zan iya zaunar da ita mu sake bi da ita ta gane.
Sunana Hafsatu Ibrahim. Ɗaliba ce. Gaskiya na yi matukar farin ciki saboda da muna zaune kai a duhu ba irin wa'innan abun to yanzu gwamnati ta zo ta kawo mana har kan ci gaba ta hanyar koyon karatu ta hanyar abun gani da ji da sauraro. Ina matukar farin ciki, ina fata sauraron 'yan uwa da suke gida za su amfana da wannan tsari.
Aikin ki zai shafi girki, kula da yara da wasu abubuwa.
Zan yi matukar jajircewa in ga bai shafi aiki na ta gida ba, saboda ni ma in shigo a dama da ni a cikin mata masu ilimi wanda ake tafiya da su a harkan yau da gobe.
Abdulwahab Muhammad muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Gaishe ka Abdulwahab da dimbin masu sauraron muryar Amurka don samun labaru masu sahihanci. A jamhuriyar Niger, hukumomin kiwon lafiya sun himmatu wajen rabon maganin rigakafin zazzabin cizon sauro a cikin unguwanni. A kowace shekara a daidai lokaci na damina, zazzabi na taba musamman yara kanana. Tamar Abadi daga Damagaran na dauke da cigaban rahoton.
Na yi kicibis da wata mai rabon maganin yayin da ta shiga wani gida.
Wannan magani na daga dan wata uku ne zuwa har shekara biyar na rigakafin masassara cizon sauro. Sai in yaro bai masassara ake ba shi. Yanzu shekarun su nawa nawa ya?
Dai shekara shi 7, dai shekara shi 3.
Eh za a ba. Kenan wanga da wannan, da wanga hori da masaran a yau. Wanga masa gobe, wanga jibi. Sai kuma wata gaban mun dawo in Allah ya yarda. Wata 4 ne za a yi alaye, yanzu wanga wata na 2 ne.
Malama Hadiza ita ce aka ba maganin, cewa ta yi ta saba amfani da wannan magani.
Wannan shine ma bana ma san ba kona nawa ne, tsakani da Allah kuma yana magani. Kuma ni dai tunda nake ba su bana samun matsalar masassara cizon sauro, ko ma yaro yana yin ta baya yi ta ba mai tsananin wannan.
Yanzu haka dai mata sun gane muhimmancin wannan magani la'akari da irin illolin zazzabin cizon sauro musamman ga yara kanana a kuma wannan lokaci na damina. Zalika Garba mai rabon maganin ta kara bayani kamar haka.
Yanzu dai alhamdulillah gaskiya mata sun gane mun samu ko ta matsala, duk gidan da muka shiga muna kwatanta ma mata kuma suna ba mu hadin kai, mu kwatanta musu duka yanda magani yake su muna bada, kuma wallahi suna amsa kuma suna ce mana tunda suka fara ba yara magani babu wata matsala.
To ya ne kuke ku gane matan suna ba yara?
Tunda muna ce musu in muka bada daman da karti din da shi wanga plaket, kenan sai mu ce musu ina plaket yake wanda muka bada. Suna huddo mu, mafiya suna huddo mu.
Babu inda kuka samu wata matsala ko da kadan ne haka?
Tunda ko mun shiga gida in macen battana mun ganta gaba tana sake kiran mu su ce mu dawo da Allah, akwai mace nan sun mance ni basu hadi ba akwai ta, suna amsa. Mata sun gane ma wanga magani sosai da sosai kuma suna ba yara.
Saboda kauce ma matsaloli da ka iya samuwa, likitocin na sa ido a unguwanni daban-daban ga masu rabon maganin. Madam Balki na daga cikin su.
Sunana Madam Maman Balki. Farizan ce nake masu sa ido ne akan aikin da yara suke yi masu ba da maganin masassara cizon sauro.
To yanzu yaya ne kuke aikin naku na sa ido?
Kullum mun sun ke sau da kafa muna ganin yadda suke yi. An suna da matsala mu musu mugu maban ga maganin matsalar su, an ba su da magani mu kara musu, an kuma lokacin sabkai mu ce musu sabka su je su post kuma su komo halu mu sake su bin su da malici haka ne muke musu.
Kamar yaran an ya riga yana masassara ana iya bashi koko sai wanda bai masassara?
Wanda bai masassara ake ba, tunda shi magani na prevention ba na tratement ba.
Rigakafi
ne.
Kamar babu inda kuka samu matsala na kamar wasu da suka ki amsa ko kuma busi ko sauran
su? Wanda busa samu busa amsa. Busa amsa tunda su gani sai kamar zai suka kamar baya rigakafi.
To wannan wanda busa amsan ya kuke musu?
Busa amsan ja hankalin sun tiye.
Sai dai wata mata da na hira da ita ta sheda min ita ba ta yi amfani da wannan maganin da aka bata ba, ta kuma faɗi dalilinta.
Sunana Binta. Ni gaskiya da suka bada ban ba yaro ba.
An kawo miki?
Eh an kawo ban ba shi ba.
Me yasa ki bada ba?
Saboda an ce amai yake sawa, kuma na ga wata makwabciya ta da ta ba danta yayi amai, shi yasa ban ba shi ba.
Ai biki gwada ba kika gani wannan ba jita-jita bane da mutane suke yi.
Eh to ajiya dai zan bina ba shi ba gaskiya.
Me yasa?
Tsoro ne nike ji kawai, naga dan makwabciyar nan tamu kawai da ya amai, shi yasa nike jin tsoro ban bashi ba.
Yanzu za mu shiga jihar Borno inda mutane da sauran masu sharhi ke magana kan hanyoyin gamawa da 'yan Boko Haram. Wannan ya biyo bayan ganawar da gwamnonin shiyar Arewa maso gabar su shida suka yi da shugaba Buhari a fadar Asorok. Tun farko dama kungiyar gwamnonin shiyar ƙarƙashin jagorancin gwamnan Borno Baba Gana Umar Zulum ta yi taro a Maiduguri kan lamuran tsaro da sauran lamuran raya yankin. Wakilinmu Haruna Dauda Biyu na ɗauke da ci gaban rahoton.
Jihar Borno na ɗaya daga cikin jihohin da ke ci gaba da fuskantar matsalar hare-haren ƴan kungiyar Boko Haram fiye da shekaru 11 a shirin arewa maso gabacin ƙasar. Wannan shugaban Muhammadu Buhari ya alƙawarin cewa za a kawo ƙarshen wannan matsalar nan ba da jimawa ba. A wani taro da ya gudana a fadar shugaban ƙasar tare da gwamnonin shiyar arewa maso gabacin ƙasar da kuma manya-manyan harsoshin sojan ƙasar da ma babban sifeto janar ɗin ƴan sanda. Ganin hakan ne ya sa al'ummar jihar Borno kiran taron manema labarai don ba da tasu shawara game da abubuwan da suke ga ya kamata a yi na kawo ƙarshen wannan matsalar hare-haren ƴan kungiyar Boko Haram din. Yanzu hakan a kwashe fiye da shekaru 11 ana fama da shi a jihar Borno. Comrade Bulama Abisode shine shugaban kungiyar kwadago na jihar Borno da kuma aska bayyana bukatunsu ga shugaba Muhammadu Buhari kan yadda za a magance wannan matsalar tsaro.
Na farko jami'an tsaro su bude gaskiya mabudin shawaran su, su sa community a ciki yadda community za su ba su shawara. Na biyu ba zai yiwu a ce an je an zubda kowa guri daya har shekara daya a gurin, a ce kuma wani community da yake kusa da kuma mutane ba za su iya su shiga ba. Ya kamata a ce idan kuna guri daya kuna fadada abubuwan da kuka kama, a ce yau cikin wata shida a ce in akwai camp anan kilometer 10 ko 20 kusa da camp din mutane za su iya zuwa. So wa'annan abubuwan kuma an ta gagara ba abun kunya bane a kirawo wasu kasashe wa'anda suka yi amfani da irin wasu dama suka kawo karshen wannan abun, a kira su a saka su ciki a zanna shawara da su so da dauka daga cikin su kuma a samu maslahan wannan abu.
Ambassador Ahmed Shehu dai shine director kungiyoyin masu zaman kansu da ake kira civil society, ya kuma soma ne da bayyana irin al'amuran da ya shafi harkokin kasuwanci a kasar.
Ainihin ka duba arewancin Najeriya da kuma arewancin Borno ba inda ya kai su hanyar kasuwanci. Kasuwancin su duk daga kasashen Niger, Chad, Cameroon ana zuwa a ci kasuwa, especially harkan kasuwan kifi da sauransu. Amma yanzu dalilin wannan rashin tsaron ya zama komai ya tsaya ci. Shi yasa muka ga cewa ya kamata mu yi kira a bude kasuwannin nan. Amma duk da abubuwan da ya faru a tsakanin nan ka gani ana take da kire, ana ta zargi-zargi. Muka ce to bari mu sa yawo mu faɗa cewa a bude hanyoyin nan a samu domin kasuwa ya kankama. Domin kasuwa ya kankama talaka da hankali sai goma garin shi ba sai ka sa shi ko dole ko kuma sai an yi encouraging din shi ba.
Kanar Sagir Musa dai shine director hudda jama'a na rindan sojan Najeriya.
Mafiya in ka ga irin wannan abubuwan ko yin bindiga sun kawo na harhare, ko da yaushe sojoji suna cikin damara su tabbatar da duk wani irin wannan barazana ana dade ta ana gamawa da ita. Kuma an ka lura dole ne jama'a, kuma dole ne mutane, dole ne hakan kadan jarida ka ba sojojin Najeriya girma da godiya bisa ga abin da suke yi.
Yanzu a Roma jihar Borno sun zuba ido su ga yadda wannan matsala zai kawo karshe. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kar a sha'afa shiri na musamman ake sauraro daga ofishin muryar Amurka na Abuja. Yanzu kuma lokaci yayi na gabatar da shirin a daina shan kwaya. Binta Esero gare ki.
Jama'a barkanku da warhaka, barkanku da sake saduwa a shirinmu na adena shan kwaya. Sunana Binta Esero mai gabatar da shirin. A cikin shirinmu na wannan mako za mu karasa hirar wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da detective Awal Bala a jihar Kano akan irin tasirin da lockdown yayi game da shaye-shayen miyagun kwayoyi. Za kuma mu ji shawarwarin da detective Awal Bala ya bayar. Yanzu bari mu sake komawa jihar Kano a Najeriya.
Tunda ka ce an samu raguwa na samar da kayayyakin maye a hannu guda, kuma yanayin ayyukan an kirkiro da ayyukan kuma miyagun ayyuka duka a wannan lockdown. Ma'ana yanzu an samu wasu damammaki musamman hukumomi da al'ummar unguwa. Tunda can an datse hanyoyi, ya kake ganin cewa ya kamata a dore wajen ci gaban wancan da tsa hanyoyi na kawo mu ababan maye, ya kake gani ya kamata a yi? Sannan kuma wace hanya kake gani za a yi bi, tunda an samu wasu ba sa iya yin shaye-shayen saboda ba sa samun kayakin maye, ya kake ganin wannan abin ya kamata ya dore ya ci gaba?
To yanda wannan abin ya kamata ya dore kamar hanyoyin nan da aka bi aka kukkulle, to jami'an tsaro sun sake samun wata dabara ta yanda za su kulle iyakoki da kuma yanda za su dinga cikin din ma motoci da sauran ababen da ake amfani da su wajen shigowar shaye-shaye. Ka san a baya ana samun matsaloli wajen gano wayanda kayan laifi yake lokacin da za a shigo da shi. To saboda wannan lockdown da aka yi, jami'an tsaro sun sake kwarewa wajen gano yanda za a dinga gano wanda ake gano da hanyoyin laifi, na ɗaya kenan. Na biyu kuma sun sake kwarewa wajen gano wasu barayin hanyoyi da ake bi ake shigowa da kayan laifi. Na uku kuma sun sake gano yanayin yanda masu shigo da kayan laifi suke yi, yanayin basajen da suke da yanda suke shigowa ba a ma iya
baddabami
da suke yi. To jami'an tsaro sun sake kwarewa wajen gano yanda suke baddabamin, wasu kuma mata ne da suke sashi a cikin kansu, wasu a cikin jiki, wasu kuma a cikin wani yanayi ma wanda ba za ka dan har a takalma ana zuba kayan maye dan a shigo. To yanzu jami'an tsaro sun sake samun ilimi da gogewa akan sanin yanda za su datse hanyoyin da ake shigowa da kayan mayan nan.
To a can tunda an sami wasu yaran ba sa iya amfani da local kayan hadi na gida, wacce rawa ganin al'umma za su taka, misali ko ma hukuma din, wajen ganin cewa wancan yanayin ya dore na waɗanda suka fara sun daina sana a hannu guda kuma da dakile waɗancan fasahohi da aka fito da su, misali na yan kafamani da masu kaiwa hari a wurin ATM.
Wato abun mutane za su dauki darasi ta bangaren cewa duk yanayin da suka ji mutum yayi wanda ba a saba da shi ba, to ba guduwa kawai za a yi ba, ya kamata mutum ya tsaya ga menene ma ake shirin yi. Kuma idan mutum ya to kamar yan kafamanin da kake magana, ko da sun zo gabansa sun yi wannan abun, mutum ya wadi, kada mutum ya saurin fitowa dan ya zo ya kawo taimakon gaggawa, ya kukkulle motarsa, ya kukkulle duk abin da ya sani nasa wanda za a tafa masa. Sannan mutane masu kawo gudunmawa su ma ya kamata su dinga la'akari da cewa in suka zo fa suka ga cewa wani a ƙasa ko wani ya bige wani ko kuma wani abu, kai saurin ɗorawa wannan mai motar laifi lallai a bincika a tabbatar da cewa bai taya ma wannan abin ya faru. A'a, waɗanda suka zo suka yi wannan abin yaya, mutanen kirki ne ko kuma mutanen banza ne masu yin irin wannan abu? Kaga mutane ya kamata su samu ilimin gane su, saboda kada su cutar da wani abu. Akwai abubuwa da suka faru a baya, zaka ga cewa wani ma ya zo ya yi ƙara ɗan tasi ne ya ɗauko wata sun samu matsala tsakanin kuɗin ciniki da wani abu da ka bayi ta yi mai sharatin ihu ta ce zai sace ta, kafin a ankara mutane suka zo ba su tsaya sun bincika ba, sai aka ƙona ɗan tasin da ka bayi aka gano ƙarya take yi ta confession da kanta. To kaga mutane da ba su ɗauki wannan dokar a hannunsu ba, sun bari jami'an tsaro da masana ƙwararru sun zo sun yi bincike da ba a kai ga ƙona wannan mutumin wanda babu ruwansa da abubuwan ba.
To jama'a, a nan za mu sake da sa'aya a madadin wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ni Bisero da na haɗa shirin na kuma gabatar na ke cewa ku huta lafiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu kawo maku wani sabon shirin.
Baban gida Jibrin shigo da sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridun ne da jaridar The Punch. Punch na cewa wakilin nan mai fafutukar kare aikin bil'adama da tattalin arzikin ƙasa SIRAP ta buƙaci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya umarci ministan yaɗa labaran Najeriya Lai Muhammad da ganin ya janye sabon dokar da aka kagaba ke ƙarƙashin hukumar da kula da kamfanonin yaɗa labarai ta ƙasa NBC, wanda ake sa tarar naira miliyan 5 akan duk wata kafar yaɗa labarai da ta ba da labaran da bai wa gwamnati daɗi ba, ko kuma ake ganin zai tada husuma kamar yadda aka gani a kwanan na, inda hukumar ta kagaba tare naira miliyan 5 akan gidan rediyon FM mai suna Nigerian Info, bayan wani hira da ta saka na tsohon mataimakin gwamnan babban bankin Najeriya Dr. Obatia mai lafiya. Sai kuma jaridar The Vanguard, daya daga cikin manyan labaran The Vanguard, na cewa kanin shugaban kasar Amurka Donald Trump mai suna Robert Trump ya rusu a birnin New York. Jaridar The Vanguard ta ruwaito shugaban kasar Amurka Donald Trump a shafinsa ta Twitter, yana cewa Allah ya yi wa kaninsa Robert taimakawa a wani asibiti da ke birnin New York da shekaru 74 kari ne ga shugaban kasar na Amurka kuma daya daga cikin lahannan damansa. A ranar Juma'a ne dai shugaban kasar na Amurka Donald Trump ya ziyarci ganin nasa da ke gadon asibiti. Sai kuma jaridar Sahara Reporters ake bugawa ta yanar gizo na cewa jami'an tsaron cikin gida na DSS sun gayyaci tsohon kakakin majalisar wakilai ta kasa Gali Umar na Abba bayan da yi suka ga gwamnatin Muhammadu Buhari. Kakakin wata kungiya mai suna National Consultative Front Dr. Yunusa Tanko shine ya sanar da hakan. Ya ce jami'an tsaron sun gayyaci tsohon shugaban majalisar wakilan ne bayan wata hira da ya yi da gidan talabijin na Channels inda kuma yake suka ga gwamnatin Muhammadu Buhari inda yake bayyana ta a matsayin gwamnatin da ta gaza wajen cimma muradun 'yan Najeriya. Kuma a yau Litinin ne dai aka ce Gali Umar na Abba zai halarci sharkwatan hukumar ta DSS da ke Abuja. Sai kuma jaridar Premium Times ake bugawa ta yanar gizo ta bayyana cewa yanzu haka hukumomin soja a Najeriya za su gurfatar da wani laskofar na soja mai suna Idikpemi Martins a gaban wata kotun soji da ke Sokoto bayan da aka tsare shi sakamakon suka da yawa babban hafsan sojan Najeriya General Tukur Buratai ga badar da ake gudanar da yaki da 'yan kungiyar Boko Haram. Sai kuma jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation na cewa yanzu haka hukumar zaben Najeriya ta gudanar da horaswa na musamman ga marasa gani domin shirya su na ganin sun samu kada ƙuri'u a zaben da za a gudanar a jihar Edo a watan Satumba. Kwamishinan hukumar zabe a jihar ta Edo Johnson Alalibo shine ya sanar da hakan a lokacin wani taron bita da aka shiryawa masu horas da ma'aikatan hukumar zaben da za su sa ido wajen ganin cewa su ma makafi da ba basu a baya ba wajen kada ƙuri'unsu a wannan zabe da za a gudanar. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
Masu sauraro ga shirinmu na ƙarshe, sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Kusan shekaru 50 kenan tun sa'ar da Amurka ta soma tattaunawar sulhu da ta kai ga dawowar dangantaka da China. Mun yi tsammanin cewa mu'amala da China za ta haifar da ɗa mai ido a ɓangaren ƙawance da aiki tare, inji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo. To sai dai wannan hasashen bai zama gaskiya ba. A cikin tsawon shekaru cigaban da aka samu bai kawo faɗaɗar ƴanci da walwala na cikin gida ba a China, bai kuma kawo sauyi ga barazanar China ba ga ƙasashen waje. Jam'iyyar Kwaminisanci ta China tana take haƙƙin 'yan ƙasar, ta ƙara ƙwace ikon yankunan kudancin tekun China, tana neman cin zarafin ƙasashe ƙawayen Taiwan da kuma musgunawa jama'ar Hong Kong da ke buƙatar 'yancinsu. Ta sa hanyoyin ruwa na kasuwancin ƙasa da ƙasa suka ƙara zama da hatsari, kuma a zaman hanyar samun damar kasuwanci a China, ta jaddada cewa kamfanonin ƙasashen yammaci su mai da fasahar su ga abokan adawar China. Kana kuma ta ci gaba da rufe bakinta akan munanan ayyukan keta haƙƙin bil'adama. A yayin da Amurka ta bude kofa ga 'yan ƙasar China, Sakatare Pompeo ya ce jam'iyyar Kwaminisanci ta China tana aikawa da masu farfaganda da 'yan leƙen asiri zuwa tarukan 'yan jarida na Amurka da manyan taruka da cibiyoyin bincike da jami'oyin Amurka. Tana satar bayanai da fasahar haziƙan masana tare da sayar da sirri wanda kan haifar da rashin miliyoyin ayyukan yi a faɗin Amurka. Pompeo ya ce wajibi ne jam'iyyar Kwaminisanci ta China ta sauya salo. Tilas ne ta soma rungumar manufofin da shugaba Donald Trump ya shata na adalci da mayar da alheri. Haka kuma wajibi ne mu ƙarfafawa jama'ar China, mutanen da ke buƙatar 'yanci da walwala, waɗanda suka bambanta baki ɗaya da jam'iyyar ta Kwaminisanci ta China.
For too many decades our leaders have ignored, downplayed the words of brave Chinese citizens who warned us about the nature of the regime we're facing.
Yace a tsawon shekaru shugabanninmu sun rufe ido, suka kuma manta da kalaman masu adawa da gwamnatin China, waɗanda suka gargaɗe mu akan yanayin gwamnatin da muke fuskanta a halin yanzu. Amma a yanzu ba za mu ƙara ƙyale wannan ba. To sai dai canja halayyar jam'iyyar ta Kwaminisanci ta China ba aiki ne na jama'ar ƙasar China kaɗai ba, a cewar Sakatare Pompeo. Ya kamata ƙasashe masu 'yanci su yi aiki tare domin kare 'yanci da walwala.
I call on every leader of every nation to start by doing what America has done. To simply insist on reciprocity, to insist on transparency and accountability from the Chinese Communist Party.
Ina kira ga shugaban kowace ƙasa da ya soma yin yadda Amurka ta yi. Ma'ana shine a ramawa kura aniyarta, tsayuwa akan samun adalci da kamanta gaskiya daga jam'iyyar Kwaminisanci ta China. tsawon lokaci muna barinta tana tsara yadda take so. To amma ba za mu ƙara lamunta da hakan ba. Wajibi ne kasashe masu yanci su shata tsarin. Wajibi ne mu yi aiki da alƙibla ɗaya. Sakatare Pompeo ya ce idan ba mu ɗauki mataki ba a yanzu, jam'iyyar kwaminisancin China za ta wargaza 'yancinmu ta kuma lalata tsarin dokokin da al'ummominmu suka yi aiki tukuru domin shatawa. Kare 'yancinmu daga jam'iyyar kwaminisanci ta China shi ne burinmu a wannan zamanin. Sharhin muryar Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka, ni Madina Dauda da na jagorancin shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.